والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقوديا الله سبحانه وتعالى ميكومي wanda shine ya hada mu a wannan rana ta talata wanda yau 26 ga watan Ramadan hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda kuma ya dace da 19 ga watan 5 miladiyya 2020 wannan zamana mu shine zamana 26 a cikin karanta wannan littafi mai tarin albarka majalisu shahr ramadan na al-alim al-allama muhammad ibn usaymin rahimahullah ta'ala wanda je mun riga mun soma majalisi na 14 akan abubuwa da suke bata azumi wanda mun yi bayani akan abubuwa uku yau insha Allah za mu tashi a na hudu to sai dai kafin shiga cikin littafin zamu amsa wasu daga cikin tambayoyi kamar yanda muka saba wannan yake ta assalamu alaikum wa rahmatullah dan Allah malam menene hukuncin shan ruwan gishiri da suga sai ce bracket yace ORS da naga wasu suna yi musamman ma lokacin sahur saboda kada azumi ya ba su wahala inta Allah saka da khairi amin to wannan ina ga zai koma zuwa ga likitoci su ne suke da masaniya akan wannan ko kuma wanda ya gwaggwada ya ga amfanin abun idan gwaji ya nuna cewa idan aka rufe sahur da ruwan gishiri da suga za a samu saukin wahala musamman ta kishirwa babu laifi ai amma dai a tabbatar an sha a lokacin da ya halatta a sha abin sha ma'ana ba sai bayan fitowa alfijiri ba ne dai abinda na gwada cewa lallai in mutum zai sahur da korayen abubuwa kamar irin kankana a ce mutum ya rufe sahur dinsa da ita ko irin su gurji kokumba duk da cewa suna da wahalar taunawa suna dan cin lokaci amma da irin wannan kwarar abubuwan idan mutum zai yi rufe sahur dinsa da shi insha Allah ba zai ji wahalar kishirwa sosai ba saboda haka idan wannan da aka faɗa na ruwan gishiri da suga din suna taimakawa to babu matsala dan mutum ya rufe sahur dinsa da shi wannan yace dan Allah malam menene hukuncin fitar da mazi ga mai azumi babu nassi da ya nuna fitar mazi yana bata azumi duk da cewa littafan malikiya suna nuna idan mutum ya fitar da mazi zai rama azumi daya amma dai babu wani nassi ko qur'ani ko hadisi ballantana ijma'in malamai da ya nuna fitar mazi yana bata azumi wannan yace malam ni ne idan na sha ruwa ina yawan mantawa ban yin addu'ar bude baki har sai bayan nayi sallah shin zan iya yin addu'ar bayan sallar ba matsala in kai abinda dai aka fi so lokacin da ka bude bakin ka faɗi wannan addu'ar domin a lokacin ne ka sha ruwa kuma jijiyoyin jikinka ya zamo sun jika kuma addu'a ba wajibi ba ce balantana mutum ya ce ya bar wani wajibi to da wannan za mu takaita insha Allah mu shiga karatunmu in ba a manta ba mun ambaci abubuwa da suke bata azumi na ɗaya na biyu na uku mun ambaci wato saduwa da mace da kuma fitar da mani da gangan ko ba ta wannan hanyar ba sannan mun ambaci cin abinci da abin sha to sai malam ya ce arabe abu na hudu ما كان بمعنى الأكل والشرب أبن دي زمو يا كنش معنى شي دشا معنى شي باتن أبن شبني باشن أبن شابني أما يدو كيوانا أكنش سيتي وهما شيئاني كما أبو واني بدابيو أحدهما حق أن الدم في الصائم نفر كنسو شيني كارن زني كما يأزمي مثل أن يصاب بنزيف كما يزمو أن جرب متن دكارن سنجني أزكي معنى يا ساموز برجني كوبا تشي لوكا شنهاي هو تا ساموز برجني ko wani mummunan rauni da ya zubar da jinin mutum da yawa ko kuma wato ainihin ya zamo cewa wata rashin lafiya ce ta same shi sai ya zama an samu karancin jini a jikin sa fayu kana bihi damun sai ya zama an yi masa karin jini malami sai fayu firu bizalika to ya karya azumin sa ta wannan hanyar لأن الدم دومي شي جني هو غاية الغذاء بالطعام والشراب شيني كارشن أبند أكي سامو نقم سروا تفسكن تن أبن شيد أبن شا وقد حصل ذلك كم وأن يالي غاية تبتا بيأكل الدم فيه تهني يمسك علم جني أبند ما ليكي نونا وأن نقبر أبن شيد متنديشي da abin sha da mutum zai sha shine karshen abin da ake so a samu wadatar jini a jiki da kuma lafiyayyen jini a jika to sai ya zama ba a ci abincin ba ba a sha abin shan ba amma kuma gashi an zo an kara wa mutum jini a jikinsa to malam sai ya ce to wannan tunda shine gaya to shi yana ganin kawai idan aka yi mutum karin jini azumi ya baci to kasance ibn Usaymin rahimahullah bayan yayin littafin ya koma yayin wasu ɗan ta'aliƙoƙi gajejjera anan sai ya ce a ƙasa sai ya ce hadha ma kuntu arahu min qablu yace wannan shine abinda na fahimta kuma shine abinda nake gani a da thumma zahara li sannan kuma sai ya bayyana gare ni an haƙana dam cewa shi ƙarin jini la yufattir ba zai bata azumi ba li'annahu laysa aklan wala shurban domin shi ƙarin jini ga mabukacin ayi masa ƙarin jini ba ci bane ba sha bane wala bi ma'anahuma kuma ba zai dauki hukuncin wannan ba ma'ana ƙarin jini ba zai kwafe makwafin abinci ko abin sha ba yin kun fahimci abinda malam yake so ya nuna da fatawarsa ta farko duk wanda aka kara masa jini azumin sa ya bace to kuma daga baya sai ya fahimci cewa shi jini ba zai iya kwafe makwafin abinci ko abin sha ba domin yanzu aka iya ganin mutum gashi da wadataccen jini a jikinsa amma yana jin yunwa ga mutum da lafiyayyen jini mai yawa amma yana jin kishirwa wannan jinin nasa mai yawa a jikinsa ba zai kwafe masa makwafin ba zai karye kumallo ko ba zai ci abincin rana ko ba zai ci abincin dare ba kun san akwai ma wata karin magana ta Hausawa suna cewa ai jini ba ya maganin kishirwa to abinda malam yake faɗa kenan yace daga baya kuma wannan shine abinda ya fahimta wannan ba abin mamaki bane duk wani malami mai tsantseni mai gudun duniya mai nufin addini ko da ya yada wata fatawa ko a rubuci ko a faɗe daga baya sai bincikensa ya kai shi ga akasin wannan fatawa to bai jin wani nauyi zai dawo sai danyi wannan fatawa na tabbatar duk mutumin da yake karanta fatawai musamman Imam Shafi da Imam Ahmad zaka ga suna da kaulani akan matsaloli musamman da Imam Ahmad sai ka samu ma akwai kaulinsa uku akan matsala kaulin bil jawaz qaulun bil man'i qaulun bit tawaqquf sai ka samu ya ce ya halatta ai kaza saboda dalilan da ya kalla da ya kamata ai dukkan a ce an halatta wannan wani lokaci kuma sai ka ji ya ce a'a saboda wasu dalilan da suka musar da shi to wani lokaci kuma sai ya tawaqqufi lokacin da ya ga da waɗannan dalilai na hani da na halacci sun yi kankan ya rasa wanda zai rinjayar to kawai sai ce to shi ya tsaya tsakiya ba zai ce ayi ba ba zai ce a bari ba ina tuna Dr. Jalo kusan risalarsa ta masters kawai ne yayi mana yayi magana al-akamul fiqhiyya allati lam yaftalif fiha qawlu ahmad hukunce-hukuncen fiqhu wanda Imam Ahmad yake da magana da ita ma'ana dan a nuna cewa kaman ma shine abinda ba wato mai yawa ba zaka samu aqwal ko qawlani ko kuma salasu aqwal sune da yawa a cikin matsalolin sa haka Imam Shafi'i zaka ga sai qala Shafi'i hadha fil jadid qala Shafi'i hadha fil qadim Imam Shafi'i ya fadi kaza a sabuwar fatawarsa ya fadi kaza a tsohuwar fatawarsa kuma wannan shi yake nuna malami yana karatu wannan shi yake nuna malami yana bincike amma duk wanda baya fara da ilimin sa zaka samu fatawarsa akan matsala ita ce bana ita ce ba rawatan shekara 10 da ta wuce wata 10 da za ta iya zuwa ba wai ana nuna cewa malami ya dinga canza fatawa akan matsala ba a'a ma'ana in dai zai dinga karatu to wata fatawar sai ya ga akasin abinda ya bada ilimin fatawa akai dole ya dawo ya janye to saboda ka Ibnu Utsaimin a halin yanzu in mun lura fatawarsa ta biyu yana ganin ƙarin jini ba zai bata azumin mai azumi ba sai sai ashe usani abu na biyu al-ibr al-mugadhiya al-ibr al-mugadhiya allurori wanda ake yi wanda suke kwafe makwafin abinci allati yuktafa biha an al-akli wa shurbi wanda ake isuwa da su a gamsu da su amma madin abinci ko abin sha fa idza tanawalaha idan mutun yi amfani da irin wannan allurori afutara to ya karya azumin sa li'annaha domin su irin wannan allurori wa in lam takun aklan wa shurban haqiqatan duk da su ba ci bane ba sha bane a bisa haqiqa fa innaha bi ma'anahuma to su sun dauki ma'anar ci sun dauki ma'anar sha fa sabata laha hukumuhuma saboda ka hukuncin abinci da hukuncin abin sha ya tabbata akan wannan allurori kuma akwai bambanci tsakanin ƙarin jini da kuma allurar da za a ce ta kwafe makwafin abinci da abin sha akwai marar lafiyan da yake cikin wani hali wanda ba zai iya cin abinci ba ba zai iya shan abin sha ba amma za ka samu cewa an yi masa waɗansu allurori wanda za su kwafe abinci ko abin sha wani ma zai yi sati a wannan halin wani ma ya fi wannan anifin kwanakin bai ci bai sha ba wannan allurori suke kwafe masa makwafin abinci da abin sha kaga dole a ce wannan allura ta ɗauki hukuncin abinci da abin sha sai ce fa amma al-ibru ghayrul mugadhiya amma ita allura wanda ba ta daukan ko kwafe makwafin abinci fa innaha ghayru mufattiratin to ita wannan ba za ta kare azumi ba yace sawa'un duk dai ne tanawalaha an tariqil adlat mutun yayi amfani da ita ne ta fuskan dama tsansa ma'ana kamar allura da za a yi a dama tsanin hannu kwayo mutun a duwawunsa aw ghayri tariqil uruq ko aw an tariqil uruq ko kuma ta hanyar jijiyoyi akwai allurar jijiya da ake to ma'ana an yi ta ne ta jijiya ko ku a hannu ko a duwawu ko a wani bangare daga cikin jiki malam yace hatta walau wajada hararataha fi halqihi ko da mutun ya ji zafin ta ya ji radadin ta a cikin makogaransa فإنها لا تفطر إتوانندي بذات بات عزمي با لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعناهما سمور إتوانا اللورا باتي باتي باشا باتي باكما ذات توكما أننتي دشابا فلا يثبت لها حكمهما سمود أكا hukuncin ci da sha ba zai tabbata kan wannan allura ba misali yanzu akwai irin su Prokin allura sai da ake wa mai zazzabi wanda karshe sai ka ji ma har akwai makakinta a cikin makogaro to malam yace wannan ba ci bace ba sha bace akwai irin su Chloroquine ina jin ita ma za ka ji ta tana daci da sauransu to duk irin wannan ba za ta dauki hukuncin abinci ko abin sha ba yace wala ibrata bi wujudi ta'ami fil halqi ba za ila akari da jin dandano a cikin makogaro ba fi ghairi al akli wa shurbi in dai ba na ci bane ba na sha bane kamar yadda na ambata ajiya kamar shaka wani abu da ake bukata saboda toshewar hanci mutun ya shaka wato ainifin kwampo ko ya shaka kirfa ko wani abu sai ya zamo yana jin makakin wannan abun a cikin makogaro kuma iska ce ya shaga ba ruwa bane ba gari bane to wannan makakin ba shi da wani tasiri ba za a ba shi hukunci abinci ko abin sha ba wani za kala fuqahauna malam yace saboda haka ne ma masanan addinin mu suka ce laula baka batin qadamihi bil hanzal da mutum zai goga gunan shanu a tafin wato kafarsa aw wajada ta'amahu fi harkihi sai ji dandanan wannan gunan shanun a cikin makogaron sa lam yufsir to wannan bai bata masa makogaro ba abun bai bata masa azumi ba abinda malai yake so ya ce anan kun san akwai gunan shanu wata abu ce mai tsananin daci ta so ta yi kama da kankana ta mai kama da kankana sai dai ba ta girma kaman kankana to akwai waɗansu lalurori na rashin lafiya da akan yi amfani da ita a yi ta goga ta a tafin hannu ko a tafin kafa to idan aka yi ta gogawa ma'ana sai a yanka ta biyu inda ruwan yake a yi ta gogawa a yi ta gogawa to idan aka yi ta gogawa sakamakon tafin hannun nan da tafin kafa akwai ƴan kofofi wanda wato za ka ga in an yi gumi zai iya fitowa to ta wannan hanyar zai iya zama ɗacinta ya shiga sai mutum ya ji ɗacinta a makogaron sai zai misali mutumin da yake da cutar kuturta to goga masa gunan shanu a tafin kafa ko tafin hannu a ta gogawa wannan ɗacin ya shiga yakan karye tasirin wato ƙarfin kuturtarsa to kaga yanzu wannan mutum ba ci yayi ba ba sha yayi ba ba ma shakawa kai a hanci ba kawai a jiki aka yi ta gogawa amma yanzu ga shari'ar jidacin to malam yace irin wannan ba zai bata azumi ba wa kala shaykhul islam ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala ya fada fi risalati haqiqatu sawm a cikin wani littafin sa wanda ya sa masa suna haqiqanin azumi ga abin da yace ليس في الأدلة ما يقتضي باب daga cikin hujjoji na Qur'ani ko hadisi ko ijma'i abinda yake hukunta annal mufattir alladhi ja'alahu Allah wa rasuluhu mufattiran cewa abinda Allah da manzo suka sa a matsayin abinda yake bata azumi huwa ma kana wasilan ila dimagin aw badani babu inda Qur'ani ko hadisi ya nuna cewa abinda yake bata azumi shine abinda zai isa zuwa kwakwalwa aw badanin ko ya shiga cikin jiki aw ma kana dakilan min manfadin ko kuma abinda zai shiga ta wata mashiga aw wasilan ila jawfin ko abinda zai isa ya zuwa uwar hanji ونحو ذلك لما كمن سنونا من المعاني daga dai ma'anoni allati yaj'aluha ashabuha a ashabu hadhihi al-aqawil wanda ma'abota wannan maganganu suke sanya su hiya manaq al-hukm inda Allah wa rasulihi wai shine maratayar hukunci a wajen Allah da manzansa. Abin Ibn Taymiyyah yake cewa babu inda Qur'ani ko hadisi ya nuna cewa abinda da yawa daga cikin mutane suke sakawa a matsayin abinda yake bata azumi kuma shine yake bata azumin. Wasu suna ganin duk lokacin da aka ji dandano a makogaro shikenan ba azumi. Duk lokacin da aka ce wani abu ya shiga ta kofar hanci an je shi har cikin kwakwalwa shikenan babu azumi. Yanzu misali kaman inhaler ko kirfa, in mutum ya shaka zai ji abun har cikin kwakwalwa. To babu inda Qur'ani ko hadisi suka nuna duk abinda za a shaka ji cikin kwakwalwa ko a shaka a ji shi a cikin makogaro wai kuma wannan shine abinda yake bata azumi. Babu inda aka samu wannan. Kala malam yace yake cewa wa idza lam yakun dalilun, to in ko ba a samu wata hujja ba, ala ta'liqillahi wa rasulihi al-hukmu ala hadha al-wasf, ta cewa Allah da manzo sun rataye hukunci a bisa wannan abun da aka sifanta. Kana qaulul qa'il, to maganan mai magana na cewa inna Allah wa rasulahu, cewa Allah da manzansa, inna ma ja'ala hadha mufattiran, wai sun sanya wannan a matsayin abin da zai bata azumi, li hadha, saboda wannan. Ma'ana mai fadar da zai fadi cewa ai Allah ya sa ko manzon Allah ya sa cewa duk abin da za a ji a cikin kwakwalwa ko ya isa makogaro ya bata azumi, shine yace mufassiran li hadha, mai bata wannan sai ce qaulan bila ilm, to wannan magana ce kawai ta molan ka, magana ce ba ta ilimi ba. Kenan duk wani kiyasi da mutane za su yi ko su fitar da wata ka'ida wanda Qur'ani bai goya mata baya ba, hadisi bai goya mata baya ba, cewa kaza zai bata kaza, to ba za a kalli wannan abun a matsayin abin da za a yi la'akari da shi ba. Tunda babu inda Qur'ani ko hadisi ko wani ijma'in malamai ya nuna abin da aka ji shi ya shiga cikin kwakwalwa ko aka ji makakinsa ko ɗacinsa ko ɗanɗanansa kawai a cikin makogaro, kuma ba cin abin nan aka yi ba, ba sha aka yi ba, ba ruwansa ba ne ba, ba garinsa ba ne, haka kawai iskar sace, tun da babu Qur'ani da hadisi da suka nuna wannan ya bata azumi, ba za a ce azumi ya riga ya bata ba. Kenan yanzu inda za a ce akwai wasu mutane masu lalurorin rashin lafiya, wanda daga cikin misali yanzu kan masu asma wanda suna shaƙa wannan maganin nasu, wani ka samu cewa so kaza a wuni, to wannan ko suna azumi za su iya shaƙa wannan, ba ruwa ba ne, ba gari ba ne ba, ballanta za a ce ainihin muftir ne daga cikin mufassiratu siyam. Mala sai ce annawul khamis, nau'i na biyar, ikhrajud dami bil hijama, fitar da jini ta hanyar ƙaho, li qaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam, saboda fadin manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi, da yace afsara alhajim wal mahjum, da wanda yake yin kafan da wanda ake yi musu kafan to duk sun kare azumin su. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud min hadith Shaddad ibn Aws, al-Imam Abu Dawud al-Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi ma su suka rawaito wannan hadisi daga hadisin Shaddad dan Aws. Qala al-Bukhari, Imam al-Bukhari yace laysa fil babi asahhu minhu, babu hadisin da yafi wannan hadisin inganci a wannan babi, ma'ana hadisin da yake nuna yin kaho ko ka zama kai ne kake yin kahon ko kai ake wa a ce azumin ka ya bace, to a wannan babin babu hadisin da yafi wannan ingancin. Wala Allah ya zamo wallahu alam abinda yasa aka ce shi mai yin kafan kafansa ya bace, saboda ya tamil ya zama ya zo ko jini lokacin da yake wannan zukar, domin mujarradin aiki na a ce an yi kaho za mu ga ba ci bane ba, ba sha bane ba, ba kuma jima'i bane, ba kuma fitar da ainihin maniyyi bane ba. Wala Allah, domin ya tamil duk mutumin da musamman kawo irin na da ake yi, idan aka tsatsaga aka kafa za a sa baki a zugo a zugo idan aka zubar da jinin kuma aka sake mayarwa aka kafa to shi ma sai an yi wannan zukowar an zugo to kaga akwai ihtimalin bayin wannan ya zama ya zoki wani abu ko dai na ruwan ruwan da yake cikin kafan ko kuma na jinin jinin wanda ake makafan ya zama ya wuce a cikin makogaran sa almuhim dai manzo alaihi salatu wassalam ya ce da mai yin kafan da wanda ake wa duk sun kare azumin su sai ce wa hadha madhhab al-imam ahmad wa akthar fuqaha al-hadith wannan shine madhhab al-imam ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala da mafi yawan malaman hadisi ma'ana cewa yin kaho yana bata azumi abinda yasa malan yi wannan zaka ga cewa su malikawa daga cikin abinda suka tafi akai yin kaho ba zai bata azumi ba na san din mutumin da ya karanta irin ba tun ishmawi zai ga cewa wala bi hijamatin wala bi kaza azumi baya baci da yin kaho su malikawa ban san tawilin da suka yi hadisin ba ko dai suna ganin bai inganta ba ta fuskar isnadi su a wajen su bai zo musu ta wata hanya ingantacciya ba ko kuma wani mu'arid da suke ganin suna da shi wanda ba zai ba ainihin wannan hadisin gurbin zama ba saboda haka dai shi yasa ya nassi da cewa wannan shine mazhabi Imam Ahmad ibn Hanbal dan wala Allah kada wani ya karanta wata mazhabar kamar ta Malikiya yaga cewa kafo ba zai bata azumi ba kuma yaga cewa nan an ambace haka saboda haka wannan shine mazhabi Imam Ahmad da mafi yawan malaman fiqhin hadisi sai ce wa fi ma'ana ikhraj ad-dami bil hijama to daga cikin abin da yake daukan hukuncin fitar da jini ta hanyar kafo ikhrajuhu bil fasdi fitar da jini ta hanyar shaushawa ko fitar jini akwai wanda za a tsatsaga goshinsu ko ainihin gyaffan goshinsu domin a yi masu fitar jini wani ma jikinsa ne za a yi masa wasu tsatsaga jinin ya zamo ya fito saboda wata lalura ya ce wani hawihi da makamancin wannan mimma yu'athiru alal badan wato abinda yake yin tasiri ga jiki ka tasirin hijama kamar tasirin kaho ma'ana malam yana nuna mana ba wai sai kaho kadai ba da za a yi amfani da wata hanya ta tsaga jikin dan adam jini ya fito kamar yanda yake fita a yanayin kaho to shi ma wannan zai dauki hukuncin kaho yace wa ala hada to akan haka fala yajuzu lis-sa'im baya halatta ga mai azumi fala yajuzu lis-sa'imi sauman wajiba sauman wajiban baya halatta ga wanda yake azumi na wajibi an yatabarra'a bi ikhraji damihi al-kathir ya zama ya bada gudunmuwa ta hanyar fitar da jinin sa mai yawa alladhi yu'athiru 'ala al-badan wanda zai tasiri ga jikinsa ta'thirul hijab ko ta'thirul hijama irin yadda tasirin kaho zai kasance illa an yujada muqarrun sai dai idan ya zamo an samu mabukaci da huga wannan jinin ma'ana haka kawai ka san akwai abinda ake cewa at-tabarru'u bid-dam akwai asibitoci da suka shelanta cewa muna neman wanda za su zo su taimaka da kyautar jini a sa a cikin bankin jini ba wai marar lafiyar ne ake da shi a ƙasa ba amma dai akan aje wannan jina ne saboda wata munasaba ta kazo yanzu misali kaman Saudiya idan lokacin aikin haji ya kusa to zaka ji ana shelantawa musamman a jami'o'i dalibai su dinga bada kyautar jini saboda zai iya yiwuwa wani alhaji ya samu matsalar da yana bukatan agajin jini na gaggawa to dama an riga an tanada kamar yanzu irin mu kan mu kasan mu akwai yanayin da akan nemi jina ne yanzu wata waƙiya da take faruwa irin su ta tsine da akai da sauransu za ka ga asibitoci suna ta shelanta a kawo gudunmuwar jina ne ya zama an ajiye saboda irin wanda bala'in yakan shafa a zo a ci gaggawa ana son karin jini babu to irin wannan bukata mai azumi ba zai tashi zai bada jinin sa a lokacin da yake azumi ba zai iya badawa in ya sha ruwa misali daga faduwar rana amma yana dauke da azumi ba zai je bada azumin sa ba sai dai idan an samu wanda yake da lalura da bukatar jinin lindifa'i daruratihi domin tunkuɗe lalurar sa da bukatar sa to irin wannan sai a bashi shine yace lindifa'i daruratihi wato lallai irin wannan inda tunkuɗe abin nan lalurar sa ne to a iya badawa sannan yake cewa wanda yake kuma latan da fa'udam yake cewa illa an yuja da mutsarrun sai in dai an samu mabukaci lahu ga wannan kuma latan da fa'udaruratuhu illa bihi bukata sa da lura sa ba za a iya dauke ta ba sai an bashi wannan jinin ma'ana ba abin da zai kwafe makwafin wannan jinin kuma kai kana da wannan jinin lalurar ba za ta kwafe sai da shi sannan wala darra ala sa'im kuma kai mai azumin in ka bada ba za ka cutu ba shine bi sahabin dami minhu in aka zuko aka jawo wannan jinin nasa to sai ce faye duzu lil darurati to anan ya halatta mutun ya bada jinin saboda lalura wa yuftiru zalika alyawm wa yaqdi kuma wannan wunin kawai dole sai dai ya ci gaba da cin abinci kuma ba sai ya rama abin da sai ya rama afwan sai ya rama azumi kaga anan mutun ya bada jini saboda tunkuɗe lalurar dan uwansa to wannan ya halatta mutun ya bayar amma kuma azumin sa ya kare tunda in aka diba za a ce ma dole ka je ka sha madara ka sha kayan marmari da sauransu domin ka dawo da ainihin yanayin jikinka mai kyau malam yace wa amma khurujud dam amma fitar jini bir ra'af ta hanyar habo aw su'al ko kuma tari aw basur ko kuma basur aw qar'isin ko kuma cire haƙori aw shaqqil jurhi ko kuma tsaga rauni aw talilid dam ko kuma binciken jini aw garzil ibra ko kuma kafa allura wanawi hada makamancin wannan fala yufattir shi wannan ba zai kare azumi ba li'annahu laysa bi hijamatin domin wannan ba kaho bane ba wala bi ma'anaha kuma ba zai dauki hukuncin kaho ba idan la yu'athiru fil badan domin shi wannan ba zai tasiri a jiki ba ka ta'thirul hijama kaman tasirin kaho ku duba abinda malam izano yake cewa wa amma khurujud dam bir ra'af amma fitar jini ta hanyar habo kun ga habo mutum ba shi ne zai jawo shi da kansa ba ka zai zo to dan mutum yayi habo ba za a ci azumin sa ya riga ya kare ba bai kamata a ci azumin sa duk da akwai wanda suke ganin injinin ya zuba da yawan gaske jiki zai raunana kaman yanda zai yi rauni idan an fitar da jini ta fuskar kaho to amma dai anan malam bai mai wani taksisi ba cewa in dai hako ne bai nuna cewa sai ko kadan bane in mai yawa ne zai tasiri saboda ka hako ba zai bata azumi ba awi su'al ko kuma tari akwai irin wanda yake tarin TV zaga yana tarin zaga ma yana aman jini kaga wannan jini ya fito tare da shi amma ba za a ce tunda jini ya fito ta hanyar tari azumin sa ya bace ba Allahumma sai dai idan da ya tarin kuma sai ya hadiye da ya aman jini kuma sai ya hadiye wani abu daga jinin to wannan hadiyar wani abu shine bata masa azumi ba wai fitowar jinin ba sannan awul basur ko kuma basir yanzu akwai wanda da ya je tsuno kawai zai ga jini yana ta zuba to wannan fitar da jinin ta hanyar tsuno shi ma ba zai bata masa azumi ba aw qar'isin ko kuma cire haƙori wani lokaci ko asibiti ko kuma irin a gargajiyance haƙori ya damu mutum da ciwo akan ce a cire masa wannan haƙori to idan an cire za a ga jini yana ta zuba to shi ma wannan in dai mai lalurar ba haɗe jinin ya yi ba kawai mujarradin jinin zubar jini ne yana ta zuba yana tofarwa wannan ba zai bata masa azumi ba aw shaqqil jurhi ko kuma tsaga rauni akwai wanda zaka iya ganin cewa wani abu ya bugan masa hannu ko kafa sai ya zama wurin yayi kumburi to sai a zo sai a dan tsaga domin wannan mataccen jinin ya fito to kaga irin wannan shi ma ba zai bata azumi ba au tahlilin dam ko kuma binciken jini akwai abin da zaka ga asibitoci suna yi tahlilin dam shine binciken jini wala Allah mutum a san cewa menene wato ainihin wannan nasa group din jinin sa za a dan zuko kamar rabin sirinji ko abin da ya kama da haka je a zuba a wata na'ura a gane cewa jinin nan nasa wani irin matsayi ne to wannan ma sun sa binciken jini ko a gane cewa mai sikila ne AA ne abin da mai ake cewa AS ne ko SS ne ko AA ne za a ana so genotype nasa a gane ya yake to duk wannan sunan sa halilu dam wato ma'ana binciken jini to yin wannan ba zai fitar da wannan ba zai bata azumi ba au garzil ibra ko kuma kafa allura akwai abin da za a ga an buga a babban yatsa kadan matso jini ya fito shi ma gina za a je a gwada a ga gurin din jini mutum ko a gane a yana da malaria ko ko a ba shi da malaria ko typhoid ko wani abu to wannan duk ba matsala wannan ba zai bata azumi ba sai sai wani hawaye ma wani hawaye hada makabacin wannan ba da yake cewa duk wannan ba za su bata azumi ba tunda ba kaho bane ba ba kuma ainihin za su kofe makofin kaho ba asadis abu na shida an taqayyu amdan irkiro amai da gangan huwa ikhraj ma fi al-ma'idati min ta'amin aw sharabin shine fitar da abin da yake cikin uwar hanji na daga abinci ko kuma ainihin abin sha an tsariqil fami ta hanyar baki li qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda fadar manzo tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala tabbata gare shi yace man zara'ahu al-qai'u duk wanda an amai yake to masa falaysa alayhi qada'un wannan babu wata ramuwa a kansa haka kawai lalura sai zuciyar mutum ta tashi sai amai yake to masa to wannan babu ramuwa azumi a kansa ina maimaitawa irin wannan idan bai sake hade wani abu ba amma da zai hade wani abu na wannan aman azumin sa ya baci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan istaqa a amdan falyaqdi amma duk wanda ya kirkiro amai da gangan to wannan shi sai ya rama azumi wannan hadisi masu riwayar hadisi mutum biyar suka rawaito shi in banda Imam An-Nasa'i kuma Imam Al-Hakim ya inganta shi malam yace wa ma'ana zara'ahu da aka ce man zara'ahu al-qai'u sai malam yace galabahu ma'ana wanda amayin rinjaya lalura ta sa amayin rinjaya shi kawai yayi shi sai yace wa yufiru idza ta'ammada al-qai'a amma azumi zai kare idan mutum ya ganganta wannan amai imma bil fi'li ko dai a aikace kamar yaya yake cewa ka asri babanihi kamar mutum ya zo ya kama cikin sai ya dinga danna cikin sai ya dinga matsa cikin sa kun ga anan shi ya ganganta amai au gamzi halqihi ko kuma ya zunguri makogaran sa yanzu akwai wanda idan yana so ya amai sai ya saka yatsun sa a cikin baki da yayi duk abin da yake cikin sa zai fito ko ya samu wani abu kamar aswaki ya zungura a cikin makogaran sa to kun ga wannan shi ma shi kirkiro aw bishammi ko kuma ta hanyar sunsuna wani abu misalu an ya shamma shay'an li yaqi bihi kamar mutum ya shaka ya sunsuna wani abu dan yi amai saboda shi yanzu akwai wanda idan cikin sa ya kumbure ya zama ya suntume ya kasa samun kyakkyawan yanayi to akwai abin da ya je ya shaka shi ko ya sunsuna shi kawai zai dinga amai akwai wanda ma zai zo ya cika cikin sa da abinci masa baki to idan yana so ya rage kawai akwai abin da ya sunsuna kawai zai zo ya ta amai to kaga wannan shi kirkiro aman saboda ya sunsuna wani abu yace aw bin nazari ko kuma ta hanyar duba ka an ya ta'ammada nazara ila shay'in kaman ya ganganta kallar wani abu li yaqi'a domin ya amai bihi da wannan abun fa yumsiru bi zalika kullihi to zai yi abin nan zai zama azumin sa ya bace saboda wannan yanzu akwai wanda da ya kalli ba haya ko ya kalli aman wani ko ya kalli majina misali sai da zuciyarsa ta tashi zai dinga amai to sai je da gangan ya kalli wannan abin da yake sai amai to kuma shi ma shi ya kiro amai to duk wannan zai bata masa azumi domin shi ganganta malam yace amma idza asal alqai'u bidun sababin minhu amma idan amai ya faru ba ta hanyar sababi daga shi wanda ya aman ba fa innahu la yadurru to wannan abin ba zai cutar da azumin sa ba zai ramuwa ba wa idza rajat ma'idatuhu idan ya zamo uwar hanjin sa ta tunkudo aman lam yalzamuhu man alqai'i to nan kuma bai lizimce shi a ce ya rike aman kada yi ba haka kawai zuciyarsa ta tashi sai ya ji uwar hanjin sa ta tunkudo amai to anan ba a ce kuma ya rike bakin sa ya rike aman kada ya fito ba ba a ce da samu sa wannan ba لأن ذلك يضره domin wannan rike aman zai cutar da shi abinda masana suke cewa duk wani abin da yake fitowa jikin dan adam da kansa to idan ya yunkura zai fito sai kai kokarin hana shi to zaka cuto me yasa manzo alaihi salatu wassalam lokacin da bakawai yazo yana fitsari sahabbai suka yi kansa yana fitsari a cikin masallaci sahabbai suka yi kansa manzo Allah ya kyale shi saboda masana suna cewa idan mutum ya ji fitsari ya soma yana yi sai aka datse masa fitsarin ya koma to zai cutar da buladar sa zai cutar da ita to shi yasa manzo alaihi salam bai yadda ainihin a hana wannan mutum ba ko kuma mutum ya zo yana jin ba haya ya fara a ce tashi gara a ce ya gama ya kwashi misali yanzu akwai wanda zai zo ya ba haya inda aka hana to in a tsari na abin nan dattako da tsari na lafiya yana cikin kada a ce ya datse shi gara a ce ya gama gabaki ɗaya ya kwashe kai wani wuri wannan shine yafi daidai a wajen lafiyarsa shi yasa wasu malamai suke ta koda tari ne aka jarabi mutum da shi to kada ka datse shi lokacin da zai fito saboda haka shine abin da malamin yake nunawa a nan idan uwar hanji ta tunkudo aman to kada mutum ya ce zai datse zuwa wani abun zai cutar da shi walakin ya taruku kawai kyale shi ya fito fala yuhawiru qai'a wala man'ahu kada mutum ya ce zai kirkiro amai shi da kansa kuma sannan kada ya hana shi in yace zai fito shi da kansa sai ce asabi'u gaba ta bakwai ma'ana abu na bakwai daga cikin abubuwan da suke bata azumi khuruju damil haid wan nifasi fitan jinin al'ada da jinin haihuwa da kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam fil mar'a saboda fadan manzo alaihi salatu wassalam a cikin sha'anin wato ainihin mace yace alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum ashe ba yanayin mace yadda yake duk lokacin take jinin al'ada ba za ta yi sallah ba kuma ba za ta yi azumi ba saboda haka ashe kenan bai halatta ta yi azumi a wannan halin malai yace fa mata ra'at damal hayd aw nifas duk lokacin da mace ta ga jinin al'ada ko jinin haihuwa fasada saumuha to azuminta ya riga ya bace sawa'un fi awwalin nahari am fi akhirih malai yace duk ɗaya ne a farkon wuni ne ko ƙarshen wuni ne walau qabla al-ghurubi bi lahzatin koda kafin faduwar rana da dan lokaci yanzu misali rana yau a kalandance za ta fadi 6:45 na da 44 ina ji 6:44 to sai da 6 tayi da 41 ko da 40 kawai sai jinin al'ada ya zo mata shikenan wannan azumin ya rushe sai ta rama shi sai ce wa in ahsat bintiqalid dami amma idan ta ji wato ainihin ciratowar jinin an sani cewa shi jinin al'ada tun cikin mahaifa yake tun cikin mahaifa yake akwai lokacin da za su ji motsowarsa shi yasa ma za a ga wasu ko suna wasu ayyuka idan sun ji alaman ya baro inda yake ma'ana yana shirin fitowa za ka cewa sun yanke daga aikin da suke domin su je su tanade shi to idan ta ji motsowarsa ma'ana ya baro inda yake walam yaburuz amma bai bayyana ba illa ba'dal ghurubi sai bayan faduwar rana fa sawmuha sahihun ita wannan azumin ta lafiyayye ne ma'ana tana dauke da azumi sai ta ji alaman jinin al'ada ya baro inda yake yana shirin fitowa amma Allah ce muke ta bai fito ba har rana ta fadi to wannan azumin nata ya kai labari sai malam yace wa yahrumu ala sa'imi ya haramta ga mai azumi tanawulu hadhihi al-mufattirat yin amfani da waɗannan abubuwan da suke bata azumi kaga ana nufin wanda mutum zai sabbaba ma kansa da kansa kenan kaman saduwa da mace fitar da mani da gangan cin abinci da gangan yin kaho kirkiro amai wanda suna karkashin ikon mutum ne yi ko kada yi to bai halatta ga mai azumi ya amfani da wannan abubuwan in kana sawmuhu wajiban ka sawmi ramadan wal kafara wan nazar in azumin sa ya zama na wajibi ne kaman azumin rakota ramadan kaman azumin kafara ko ta zihari ko ta kisan kai ko kafara ma ta bata azumi wan nazar da kuma ainihin bakance mutum ya dora makansa bakance yana dauke da azumi na bakance to bai halatta ya ɗaya daga cikin wannan abubuwa yace illa an yakuna lahu udhrun yubihu alfitra sai idan yana da wani uzurin da yake halatta masa kariya azumi kasafarin wa maradin wa nahwihima kaman tafiya ko rashin lafiya ko abin da ya kama da wannan ma'ana idan mutum yana dauke da azumi bai halatta ya ɗaya daga cikin abubuwan da muka faɗa sai dai inda wannan uzuri baya lafiya ya halatta ya ci abinci baya lafiya ya halatta a yi masa ƙarin abin nan jini ko kuma ainihin a fitar da jini daga jikinsa ko wani abu da ya kama da haka saboda haka sai yake cewa li'anna man talabbasa biwajibin domin duk mutumin da ya takudu da wani aiki na wajibi lazimahu itmamuhu wajibi ne sai ya cika wannan wajibin ka kammala sallah dole sai ka kammala ta shi ya sanya ma Imam Malik yake ganin duk da akwai hadisi da yace idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktuba in aka tsayar da sallah aka shiga sallah babu sallah sai wanda take wannan tafarilla din to aka ce idan ka shiga nafila ka wajabta maka kanka ita Imam Malik yana ganin indai har kai ruku'u ka dafa gwiwa ka araka a farko to dole sai ka ci ko mata yar uwarta don Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu atiiu Allaha wa atiiu ar-rasula wa la tubtilu a'malakum saboda ka aiki na wajibi aka riga aka shiga ba za a bata shi ba illa li udhrin sai inda wani udhri sahihin wanda yake ingantacce yace thumma in tanawalaha fi nahar ramadan sannan idan mutun yayi amfani da ɗayan abubuwan da muka faɗa a wannan ramadana ligairi udhrin ba da wani udhri ba wajaba alaihi al-imsaku baqiyat al-yawm wal qada'u sannan idan mutun da gangan yazo ya fara cin abinci to wajibi ne ya daina cin abincin ya kame har rana ta fadi kuma dole ne ainihin sai ya rama tunda yana yi ba da wani udhri ba wa illa in ko ba haka ba lazimul qada'u duna al-imsak ma'ana idan ya zama mutum ya fara ɗaya daga cikin wannan da wani uzuri na shari'a yana cin abinci saboda uzuri da ya dauki azumi amma yanzu rashin lafiya ya faru wanda dole sai ya aje azumin wannan uzuri ne na shari'a to anan kamewa ba za ta wajaba a kansa ba amma dai dole ne in azumi wuce kuma sai ya rama yace amma in kana sawmuhu tatawwu'an amma idan azumin mutum ya zama wani nafila ne fa innahu yajuzu lahu al-fitru to wannan ya halatta ya ajiye azumi walau biduni udhrin koda babu udhri lakinna al-aula al-itmam sai dai abin da yafi mutum ya cika saboda akwai hadisi da yake cewa mai azumin tatawwi sarkin kansa ne al-mutatawwi'u amiru nafsihi in sha afdar wa in sha atam aw kama qal cewa duk mutumin da yake azumin nafila to shine da yake da wuka da nama a hannunsa in ya ga dama ya kai azumin in ya ga dama kuma ya sha ruwa saboda ya inganta hadisi manzo alaihi salam akwai lokacin da yazo wajen nan Aisha Allah ya kara mata yadda sai yake cewa akwai abinci a wajen ku tace eh sai ce da na tashi da azumi amma kuma yanzu ana na ajiye shi to anan malamai suka ce babu laifi dan an yi haka malamin yake cewa ikhwani ya ku yan uwana hafizu ala ta'at ku kiyaye a bisa duk wata biyayya da kuke ma Allah duk abin da yake da'a ne to a kula da shi a kiyaye shi wajanibul ma'asi wal muharramat ku nisanci abubuwa na saban Allah da wanda suke haramtattu wabtahilu ila fatil ardi was samawat ku rusuna ku kaskantar da kai ga makayin halitta samai da kasai shine Allah subhanahu wataala wata'arradu linafahati judihi ku kai kanku ku bijirar da kanku zuwa ga baye-bayen kyaututtukan Allah fa innahu jazirul hibat domin Allah shine mai gwababan kyaututtuka wallahi musamman a goma nan na ƙarshe in Allah ya taimake ka ka dace Allah ya baka wata gwabar kyautar to duniyar ka da lahirar ka za ta yi kyau iya rayuwarka shi yasa ake so a dage musamman irin goma na ƙarshe yace wa alamu ku sani annahu yadda lamarin da sha'anin yake laysa lakum min dunyakum baku da komai a cikin duniyar ku illa ma amzaitumuhu fi ta'ati maulakum sai abinda kuka tafiyar da shi a wajen yi wa Allah subhanahu wataala biyayya ma'ana duk lokacin da zai wuce maka ya kai bawan Allah wallahi in dai babu bin Allah a wannan lokaci to ya tafi a banza kuma kai asarar sa kuma za ka yi nadama saboda alkiyama wasu malamai suna cewa mamata da suke cikin kaburbura Allah yana ji yadda su saututtukan mu suna Allah wadai da rayayyu cewa za abin nan rayi zai bar minti biyar ya tafi a banza bai istighfari ba bai salatin annabi ba bai umarni da kyakkyawa ba bai hana mummuna ba bai yi zikirin Allah ba su yanzu a kabarin su suna so a ba su koda sakan daya su ambaci wata kalma amma lokaci ya riga ya wuce ku duba wannan magana muhimmiya ce baka da komai a duniyar ka sai abinda ka tafi yadda shi a wajen yi ma Allah biyayya shekara nawa dan adam mutum iya yi a duniya kai shekara 30 kai 40 kai 50 wallahi duk wannan shekarun da watannin da sa'o'in da satuttukan wallahi duka asara ce da nadama in ba wanda aka bi Allah a ciki ba ya zo a wani asar manzo alaihi salam an yanka akuya a gidansa wannan mabukaci ya zo yana bukata na Aisha ta yanka ta bashi wannan ya zo a yanka a bashi manzo alaihi salam lokacin da ya shigo ya ce ina naman nan ta ce ya ma'aikin Allah duk mun rasa shi sai wannan sai ce ki ce duk mun same shi sai wannan muka rasa ma'ana duk wancan da aka bayar a wajen taimako da sadaka shi ne za a samu a kawun na lada gobe alkiyama amma wanda aka ci shi kenan manzo alaihi salam yake cewa dan adam zai dinga cewa dukiya ta yace to me kake da shi a dukiyarka kawai abinda ka ci ya tafi abinda ka tsofar na tufafi saboda ka sai dai abinda ka bayar na taimako wannan shine abinda zaka iya samun sai kai muna da shi gobe alkiyama a wannan gaba nake so in ce mana koda a cikin minti biyu mu yi kokari mu ribanci wannan dama ta zaman gida wallahi muhimmiya ce wato sa'a ce zahabiya wadda duk mai hankali zai ribance ta wallahi ni a kankin kaina ina cewa na kusa shekara 20 ban samu lokacin da nayi karatun Qur'ani kamar irin wannan azumin da kwanakin da zaman gida ba ashe kenan bai kamata mutum yayi wasarere da wannan damar ya zamo lokaci ne na bata lokaci na surutai na hira na shashanci ainihin a rayuwa ba musamman mu da muke cikin wannan mawuyacin hali mu da muke cikin wannan takura ta wannan annoba ashe yanzu ya kamata mu yi amfani da wannan daman da wannan lokacin a wajen zikirin Allah karatun Qur'ani maraice mu Allah ya yi mana halin da muke ciki alhamdulillah mu anan muna godiya ga Allah mun fara samun wani yanayi domin ga alamu za a samu a juma'a mai zuwa da ma wanda zasu biyo baya kuma ana sarar za a yi sallar Idi insha Allah wannan shi ke nuna cewa an so masamu sa sautin da muke turoƙon Allah ya sa ya zama alifin an samu malai sai fal gani matal ganima lalle yi kokari ka ci gajiya ya kai mai hankali qabla fawatil awan kafin kubucewar lokuta yanzu azumi gashi muna dauke da 26 wallahi wa'ansan da suka wuce sun tafi abinda ka saka na alkhairi a wancan wannan nukan shine za ka gani gobe alkiyama in kaga ka samu wani wunin da kai alkhairi to ba wa'ansan bane wani sabon wuni ne amma dai wancan sun riga sun wuce saboda haka malam yake cewa wal murabahatul murabaha lalle kai kokari ka samu riba ka ci riba qabla hulul khusran kafin asarori su zo ma'ana lokacin da ake kasuwa lokacin zaka je ka sai da kaya ka ci riba ba idan kasuwa ta tashi ba ita kuma duniyar nan kasuwa ce ta lahira saboda kana tabbatar wannan kwanaki akwai mai kasalar da kila wani ya samu shekaru bai sauka Qur'ani ba amma kila wani ya takalkare yayi daya wani yayi biyu wani yayi uku wanda wani bai taba samun wannan azumuka da suka wuce ba to wallahi wannan dama ce wanda bai kamata mai wasa da ita ba bare ce Allahumma wafiqna liqtinamil awqat ya Allah ka datar da mu da ribantar lokuta wa shughliha bil amali salihat kuma Allah ka ba mu iko mu shagaltar da lokutan mu da yin ayyuka nagari Allahumma jud alaina bi fadli wal ihsan ya Allah kai baiwa da kyauta gare mu da falloli da kyautatawa wa amilna bil afwi wal ghufran Allah ka mu'amalance mu da afuwar ka da gafaranka Allahumma yassirna lil usri lil yusra Allah ka sauƙaƙa mana abubuwa na rayuwa da addini har mu kai ga sauƙi wajannibna al usra Allah ka nesanta mu daga dukkan tsanani da kunci wa ghafir lana fil akhirati wal ula Allah ka gafarta mana a lahira da kuma duniya Allahumma rzuqna shafa'ata nabiyyina ya Allah ka azurta mu ceton annabin mu sallallahu alaihi wasallam wa awrada na haudahu Allah ka gangaran da mu ainihin tabkin sa wa azqina minhu ka shayar da mu tabkin manzo alaihi salam sharbatan la nadma'u ba'daha shan da ba za mu kishirwa har abada ba a bayan sa ya rabbal alamin allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullah
Amin, amin. Amin.